This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasari akan mita 22 da mita 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol FM da kuma Niyya. Su ma masu sauraron mu ko masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Malu ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan la'asariya daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai.
Wata kota a ƙasar Masar ta goyi bayan hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasa Mohamed Morsi saboda fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. Ƙungiyar Al-Qaida ta faɗa yau Talata cewa an kashe Nasir Al-Wahaishi, mataimakin shugaban ƙungiyar su da ke reshen Yemen, a wani hari da jirgin Amurka mara matuƙi ya kai cikin makon da ya gabata. Wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida a Libya ta fidda jerin sunaye yau Talata na waɗanda ƙungiyar ta ce sun mutu a hari ta sama da Amurka ta kai, amma bata sa sunan Muktar Al-Belmuktar ba.
Dirga shi.
A da kila Cameroon, an ba dauki abin nan da zafi ba. Sun ga abu ya fara shiga gidansu. Chadi, inda ba su ɗauka da za'i ba, sun ga abu ya fara shiga cikin gidajensu. Balle ma ka ce Niger su ma haka. Nuna dama uwa uba a nan Najeriya. Dole ne.
Janar Mamman Magoro mai ritaya kenan kar rikicin Boko Haram. To me yasa Afirka ta Kudu bata kama shugaba Al-Bashir na Sudan bane duk da umarnin da kotu ta bayar? Za mu ji fashin baki. Anjima Najeriya za ta kara da Amurka a gasar cin kofin duniya na mata. Sannan mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki. Za mu ji fashin baki ko kuma bayanai daga Najeriya dangane da wasan da Najeriya za ta yi da Amurka. Hali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata kota a ƙasar Masar ta goyi bayan hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasa Mohamed Morsi saboda fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. Tunda da farko dai dama an yanke mashi hukunci a watan da ya gabata tare da wasu mutane su 100. Har wala yau kotun ta yanke ma Mr. Morsi hukuncin ɗaurin rai yau Talata a wani batu na daban wanda ya kunshi zargin haɗa kai da ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare, ciki har da ƙungiyar 'yan bindigar Falastini da ke Hamas. Tun bayan hamɓarar da gwamnatinsa da shugaban rundunar sojan ƙasar a lokacin ya jagoranta, wato shugaban ƙasa a yanzu Abdel Fattah El-Sisi, gwamnatin Masar ta gabatar da ƙare-ƙare akan Mr. Morsi da shugabannin ƙungiyar ta Muslim Brotherhood da aka haramta a cikin tsarin wata doka da aka yi game da ƙungiyar. Hukuncin da aka yanke a yau Talata ya haɗa da hukuncin kisa ga shugaban ƙungiyar ta Muslim Brotherhood Muhammad Badi da kuma hukuncin ɗaurin rai ga wasu shugabannin. Amma dai za a iya ɗaukaka ƙarar don neman sassauci.
Ƙungiyar Al-Qaida ta faɗa yau Talata cewa an kashe Nasir Al-Wahaishi, mataimakin shugaban ƙungiyarsa da ke reshen Yemen, a wani hari da jirgin Amurka mara matuƙi ya kai cikin makon da ya gabata. A wata sanarwa ta faifin bidiyo, ƙungiyar ta faɗi cewa farmakin da aka kai a kudu maso gabashin birnin Muƙala ya kashe Wahaishi da wasu mutane biyu. Ƙungiyar kuma ta nada Qasim Ar-Rimi a matsayin sabon shugabanta na ƙungiyar da ke mashigin yankin na Laraba da ake kira AQAP a taƙaice. Jami'an Amurka sun faɗa a maraicin jiya Litinin cewa suna kan aiki wajen tabbatar da mutuwar Wahaishi, amma ba su faɗi ko 'yan hukumar leƙen asirin ƙasar ta Amurka ne suka kai harin ba. Wahaishi shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri, ya kuma taɓa yi wa tsohon shugaban ƙungiyar 'yan ta'addan Usama Bin Laden aiki. Bayan haka ya zamo shugaban ƙungiyar ta AQAP reshen da Amurka ta ɗauka a matsayin ƙungiyar Al-Qaida mafi muni a shekara ta 2009. A ƙarƙashin jagorancin Wahaishi, ƙungiyar ta AQAP ta gudanar da wasu gagarumin shirye-shirye ciki har da yunƙurin kaima wani jirgin sama na Amurka hari ranar Kirsimeti. A watan Janairu kuma ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai mummunan hari a ofishin mujallar barkwancin nan Charlie Hebdo da ke Faransa.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Wata kungiya mai alaka da Al-Qaida a Libya ta fidda jerin sunaye yau Talata na waɗanda kungiyar ta ce sun mutu a hari ta sama da Amurka ta kai, amma bata sa sunan Muktar Belmuktar ba a cikin jerin sunayen, wanda shine muhimmin mutum wanda aka auna a harin. Sanarwar ta Ansar al-Sharia ta musanta cewa akwai kuma waɗanda suka mutu bayan jerin waɗannan sunayen. Har-haran bomabomai su ne na farko da Amurka ta kai ta sama a Libya tun rikicin shekarar 2011 da aka yi, wanda ya hambar da dadaddan shugaba Muammar Gaddafi. Jami'an Amurka dai ba su tabbatar da mutuwar Belmuktar ba, wanda shine jigo a kungiyar Al-Qaida a yankin kafin ya kafa tasa kungiyar ta ƴan ta'adda mai suna Sinus and Blood Battalion a shekarar 2012. Amurka ta zargi Belmuktar da laifin jagoranta harin da aka kai a wani ginin sarrafa iskar gas a shekarar 2013 a ƙasar Algeria, wanda ya halaka mutane 37 ciki har da Amurka guda uku. Mahukuntan Amurka sun zargi Belmuktar da laifuffuka da ke da nasaba da ta'addanci bayan harin bom ɗin.
To, a cikin wani mataki na ba sabon ba na ƙara ba juna haɗin kai a fannin tsaro, rundunar sojan Pakistan ta ce dakaranta sun tsallaka kan iyaka yau Talata, kuma sun yi tafiyar mita 600 zuwa cikin ƙasar Pakistan don ceto wani sojan Afghanistan, wato cikin Afghanistan don ceto wani sojan ƙasar wadda ya samu mummunan rauni a lokacin da suka yi wani batakashi da ƴan ta'adda. Sashen yaɗa labaran rundunar sojan ƙasar ta Pakistan ya ce hukumomin Afghanistan sun nemi a ɗauke sojan da kuma yin jinyarsa. Ba tare da ɓata lokaci ba, dakarun na Pakistan suka mai da martani ga kiran na sojojin Afghanistan, inda suka ɗauke sojan zuwa wani asibiti da ke wajen iyakar Pakistan. Wannan mataki na tsallaka iyaka ya faru ne a gabashin Afghanistan, daura da yankin ƙabilar Bajur da ke Pakistan, kuma ana jinyar sojan na Afghanistan ɗin ne a wani asibiti da ke birnin Khar, cibiyar gwamnatin yankin, a cewar sanarwar. Amma ya zuwa yanzu dai hukumomin Afghanistan ba su ce uffan ba game da wannan batu.
Daga ƙarshe, Amurka da Birtaniya sun sanar da wani sabon ƙawance na bunƙasa ilimin mata matasa, musamman a ƙasashen da tashin hankali da rikici ya shafa. A lokacin wata ziyara a birnin London da matar shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama ta kai, ƙasashen biyu sun sanar da ƙawancen na ƙara ingancin rayuwa a faɗin duniya ta wajen taimakawa mata matasa samun ilimi. A wata tattaunawa game da ilimin ‘ya’ya mata yau Talata a birnin London, Mrs. Obama ta ce an yi shirin ne da ƙudurin taimakawa ‘yan mata miliyan 62 a faɗin duniya waɗanda suka rasa wato ƙimarsu saboda kasa samun ilimi. Ƙasashen biyu sun sanar yau Talata cewa za su kashe kuɗi har dala Amurka miliyan 180 a cikin shekaru biyar masu zuwa akan ilimi mata a Jamhuriyar Congo.
Labaran duniya kenan, ga maji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, madalla, rahotanni suna nuni da cewa akalla mutane sama da 40 ne ko fi suka halaka sakamakon hare-hare daban-daban da ƴan bindiga da aka fi sani da Boko Haram suka kai a Najeriya da Chad da Kamaru a wunin jiya Litinin. To, shin wannan yana nuna ƙarfinsu ne ko bijirewa, ko dai sun fara razana ne da abin da ke tafe a yaƙi da ake yi da ta'addanci? Wannan ce tambar da na yi wa janar Mamman Magoro mai ritaya.
Ya san aka ce ruwa da ke mutum yake miƙa mishi takobi sai ya kama. Babu shakka abin da ake ta gudana tun da aka samu canjin gwamnati a Najeriya, abin da shi President Buhari ƙara matsa makaihi shi ne maganan roƙin ya. To, a gani na ba su mutu na nina, ƙasashen nan guda uku, Najeriya, Kadi, Kudu da ke ba uku ba, Kamaru da Nijar, yanzu ba zan ce fargajiyaji ba, za a je abin an bari Najeriya ke ta fama da alamar da, amma yanzu kowa ya san da cewa dole ne ta yi tsayin ba aka babin nan maki da sai aka yi tsiriyar fata. So, su kuma da yake yanzu haɗa ƙarfi da ƙarfi kamar da wannan kalmar da ta amfani da ita. Ina ganin ba da daɗewa ba za a samu canje-canje yadda ake kasan mashi'anin ƴan Boko Haram ɗin nan. An zauna ana dai maganganu ne za a yi kaza, za a yi za a yi kaza. To, ina ganin abin da zai biyo maganganun nan shi ne a ga an tashi tsaye da sojoji ne da kayan aiki ne wanda ake bukata da su. Boko Haram ɗin ga a ce musu wannan yanzu kan ƙarshen ku insha Allah ya zo ko ya kusa zuwa. Ma'ana a da kila Cameroon an ba dauki abin nan da zafi ba sun ga abin ya fara shiga gidansu Chadi inda ba su dauka da zafi ba sun ga abin ya fara shiga cikin gidajensu balle ma kace Niger shi ma haka mu ne dama uwa uba a nan Nigeria dole ne a ga mun tare sai muna aiki tare da juna mu kai ga samun biyan bukata na kauda wayannan ƴan ta'addan nan su boko haram din ga ba zan fito in ce ga abinda alon tafiyan da za a fito da shi ko daga Najeriya ko daga Chadi ko Cameroon ko Nijar ba amma babu shakka idan aka yunkura za a samu bambanci kware daga cikin na dai ce maka in ruwa zai ci mutum in ka bi karshe ta tobi ka mazu to ne a gari na abin da ƴan boko haram suke yi na yanzu ga
menene bambanci tsakanin abin da ake yi yanzu da abin da ake yi da
a'a abin da nake ce mata abin da za a fito da shi wani sabon salo ne na tafiyar da al'amuran kawai da ita mutane ɗan ta'addan boko haram ba zan ce mai ga sabon salon ba ni da kai za mu zauna ne mu ga abin da za a fito da shi babu shakka dole a samu bambanci babu shakka
to
ma'ana dole ne za a samu makamai kwararru ba su manada ba ma'ana sojojin da ake amfani da su za a ƙara ganin yawansu
to daga ƙarshe su ƴan ƙasa fannin tsaro mai jama'a za su iya yi ne wajen taimakawa samun nasarar wannan al'amari
eto in ka ce mai jama'a za su ni zan ga maka har yanzu ban gansu da irin wanda kai da aka yi jama'a a nan ma gida Najeriya ba
idan ji ta saka ke kai na manya ba zai kula ma za ke
tsohon sanata Mamman Magoro tsohon kuma shugaban kwamitin harkokin tsaro a majalisar dattijan Najeriya wata kotun Afirka ta Kudu ta bayo gwamnatin kasar wa'adin mako ɗaya ta yi bayanin abin da ya sa ta kyale shugaba Al-Bashir na Sudan ya bar kasar duk da umarnin kotun da kuma ta ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuffuka to ko me yasa Afirka ta Kudu ba ta kama shugaba Al-Bashir ba tambayar da muka yi wa Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke ƙasar Senegal kenan
to duka ga alama dai kamar suna neman kariya ne ko in ce mutunta dai shugabannin mu na nan nahiyar ta Afirka abin da ya sa kuma shi kankan shi ma shugaba Omar Al-Bashir kin ya je shi can wato ba karamar kasa ba ya je kasa irin su Afirka ta Kudu ba kasashe ba ne wa'anda ake iya ba su umarni ya zamanto su aikatar da shi muddin ba su kamar sun yarda hakan ba ne lalle kotun kasar ta faɗi amma to wannan yana kamar cewa da suna neman su bi hanyar ta doka ta kasar su kenan amma akwai abin da mashari'ar ta ga faɗi kuma akwai abin da ma'aikanta ke yi a wannan ma'aikanta ne suka sake shi ba wai cewa da kamar shari'anta kasar ta Afirka ta Kudu ce ba ta yi wannan to ba da haka kuma ana iya rikewa da cewa kamar ko gobe su suna neman kariya don kansu ne don ba san irin abin da suke yi ba wato kamar abin da na taba faɗi ne cewa da cikin wannan yanayin ana kamar takin saka wata rana sai ka ga sandar mashari'anta ta buge wani shugaban ƙasa wani kuma idan ya aikata in ba nan nahiyar Afirka ba ko wata ƙasa ta inda ya zamanto ba ta yi ƙarfi ba sai abin ya shahe ta to wannan shina kawo kamar cewa da suna so su mutunta su ƴan uwansu ne shugabanni na nahiyar Afirka tunda ba sani ba gobe ko gawa take kamar yadda Hausa yake cewa yau gare ka gobe ga yau ga wani gobe gare ka takan yiwa haka nan
Farfesa Bube na baka ganin cewa za a kalli kamar shugabannin Afirka ba sa mutunta irin laifuffuka da ake zargin waɗannan shugabanni da aikata
ban sani ba ko yalla takan yiwa akwai wasu kasashe mayyamaye ko ba su sa hannu bane a tikito amma an muka ta muka da irin kamar abin da ake zargin shugabannin mu nan ga akwai shugabanni na kasashen Turai ko kuma a Amurka wanda suka yi haka kalku tambayin zana muku sura amma haka ba sai ban faɗi in ce ga shugaban kasa George Bush nan dan me shi ba a mishi haka kuma mun san a da a ƙasar Isra'ilu irin wa'annan ababen da ake zargin shi shi Omar Al-Bashir kin da yayi su kamar su ma sun taɓa yin hakan ko ku sun ma yi abin da ya fata wato wannan dai yana kawo kamar su ƙasashen Afirka sukan sanyi zuwa ko rafa zuwa ga su aikata abin da ake cewa ita kotun ta abin da kotun take neman su yi wato kamar suna ganin an nemi su ha'inci adalci kenan ba wai ana yin adalci bane a cikin abin saboda akwai an so wanda su ba da ne su ba amma su su kawai da ake damuwa to wannan kuma yakan kawo kamar cewa da mu ma kanka mu kasashen namu ya kamata mu sake rawa ta cewa da a nan nahiyar samu ko da bamu mai kashi ba can kasashen waje a nan nahiyar samu a samu ababe kamar irin yadda nan kasar ake so a gurfanar da tsohon shugaban kasar Chadi tana bare a gaban shari'anta wato ya kamata in bamu mai kawa mu kankanmu mu samu kamar mashari'anta ta mu taka mu wadda zai zamanto in muka samu irin haka nan mu gurfanar da su kuma a musu hukunci wannan shine a shekara 1911 da muka yi wani babban taro a Addis Ababa wannan shine kamar bakan da mu nan tawaga ta Senegal wanda mu muka je da ita kuma ina ganin cewa a can wurin shine wannan ko da yake su kansu da ke su ne masu tsara abin to wannan kudirin da muka je da shi shine yanzu Afirka take aiki da shi wato cewa da a girka mashari'anta ta mu tana duk wanda ya zamanto yayi lahi ba ta kai mu mai kashi ba saboda mutum baka kama danka dan yayi lahi ka bai ma wani ka ce ba shi kashi alhali kuma kai ga ka kana ka bai wa danka kashi kai horan shi
hadakan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zami nasara kan mun dage
a daren yau ne Najeriya za ta kara da Amurka a ci gaba da gasar cin kofin duniya na mata gasar kullon kafa to ko ƴan Najeriya sun kimtsa wannan wasa kamar yadda suke yi wa sauran wasanni da kasar take yi a waje kan haka ne magana da wakilin sashin Hausa Murtala Faruk Sanyinna
eh to gaskiya Alhaji Sahabu wannan wasan kusan ƴan Najeriya ba su bata muhimmanci kamar yadda ya kamata ba duk da yake a kai kalilan musamman wanda yake ɗan gani kashenin irin shanin goyon bayan kwallon kafa ne masu kishin kungiyar kwallon kafa ta Najeriya da suna da irin fata ga su matan ganin cewa su mazan idan aka yi magana a abin da ya shafi matakin duniya to kusan kullun ai cewa mutane suna ganin kamar suna kokarin sanya musu hawan jini saboda irin yadda suke tafiyar da al'amura to amma su matan nan ganin su kuma kamar suna sabon nasarori a wasu bangarori ko kuma wasu gasanni na duniya to akwai fatan da aka samu to amma irin wannan yanayi kuma da ake ciki ƴan Najeriya da dama sun riga sun saki kari ko kuma yace sun bada gari suna tsammanin cewa wannan wasan da Najeriya za ta buga da kasar Amurka cikin lokaci ne kawai lade dole ne tunda da yace ta buga amma ba su yi tsammanin ko kuma ba su da wani fata idan aka yi la'akari da sakamakon wasanni biyu da Najeriya ta buga to gani suke tamkar Najeriya za ta buga wannan wasan ne kawai ta shiga jirgi ta dawo Najeriya
ko gani suke dai ba ta samu nasara ba
a to ko ta samu nasara ya wuce wannan ta yana da matukar wahalan gaske saboda in ka lura a yanzu kusan ita ce kasan tebur to kusan akwai kasashe uku a gaban ta kaga yanzu abu ne wanda ake gani da wuya ta wuce dukkan kasashen biyu tunda ya zuwa yanzu ina ganin maki ɗaya ne kacal take da shi to ta sama tana da maki kusan uku kusan shida ko makamanci haka su kaga akwai matsala na ganin cewa watakila idan dai ba kokari ta yi ta ci kasar Amurka ci mai yawa ba kuma ko shi ba wai lalle ne ya bata dama ba amma wannan ne kadai irin zai dan taimaka kila in ta samu dama kuma ko shi ya ta'allaka ga sakamakon wata wasa daban
a hukumance ko ne abinda ake yi
eto a kafafen yaɗa labarai ma an yi ta ruwaito ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana nuna irin goyon bayan da take bawa ita wannan kungiya ta kwallon kafa ta mata bayan wannan kuma kasancewa ita hukumar kusan sabon shugabanci ne shugabanninta kusan ba su mai shekara ɗaya da zafi ba wanda sun zo da alƙawuran cewa za su kawo sauyi a wannan hukuma kuma za su magance wasu matsaloli na cece kuce da ita wannan sha'anin kwallon kafa a Najeriya yake fama da shi to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da take ta ƙarfafawa ko kuma take ta yayatawa a kafafen yaɗa labarai cewa lalle za ta tsaya tsayin daka ganin cewa ta magance duk wasu ƙalubale da sha'anin kwallon kafan Najeriya yake fuskanta kama daga na maza har ya zuwa na mata har ya zuwa ma na matasa 'yan ƙasar shekaru 20 ko 17 da zai sauran matakai saboda haka tana nan tana tafaɗan cewa za ta ci gaba da ƙarfafa musu gwiwa musamman ganin cewa wannan matan kusan su ne ake gani su ne dai zakarun Afirka kuma su ake ganin kamar suna da fatan a ciwo wannan kofin na duniya ganin cewa sun taba kaiwa wasan kusa da na ƙarshe kusan har sau biyu a tarihin kasar.
Allah ba mai rabo sa'a ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 11 da kusan minti 20 a hali yanzu kuma ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Abdulrahman Dan Baba ya yi mana cikakken bayani akan wata cutar da ke hallaka gonakin tumatir a wasu sassan Najeriya. Kuma kun ji bayanin da Abdul Dan Baba ya yi akan dabarun da kasashen Turai suka yi suka yaki wannan cuta. Da yadda kamfanin Syngenta ya taimaka ma gonakin kasar Kenya har ma ya bada shawarwarin yin rigakafin cutar a gonakin tumatir. A ƙarshen wannan shiri na tambayi Abdulrahman Dan Baba ko Najeriya ta wani kokwaran tanadi game da yakar wannan cuta ta tumatir? Shin ma Najeriya na da magungunan yaki da wannan cuta?
Sai dai matsalolin da muke samu hajiya yanzu a kasashen mu na Afirka shine magungunan jabu Allah ya yawa da su a kasuwa.
Eh sosai kam.
Saboda haka ƙarshen maganin da ya kamata a sa a ciki a tashi da shi sai kiga wani kwarin kana fesa mishi ma kafin ka fita gonan ma ya kakkabe jikin shi ya koma ya ci gaba da bannan shi. Kin ga saboda irin wato kuma su ne suka cika kasuwannin mu na ƙasar nan. Yawanci ya kamata a ce common lambda salutrin dinnan ya kamata a ce yayi maganin wannan abu. Sannan kuma akwai magunguna wanda yake sun fi ƙarfi, suna da double action ne, wato ta hanyoyi biyu suke aiki. In ya taba ƙwaro ya mishi illa, in ƙwaro baya nan ya taba ganyen zai shiga cikin jikin ganyen, in ƙwaron ya dawo ya ci ganyen ko ya ci maka tumatir din ya mishi illa. To irin waɗannan sun fi magance wannan abun nan take. In aka zo da magani mai kyau, shi wanda ya kawo magani mai kyau dole abu mai kyau yana da tsada. Mu kuma manoman mu saboda dan takaitaccen abun masarufi da ke hannu sai ga an fi son mai arhan, kuma ba a gane cewa arhane ba ta ado ba. Inda za a daure wannan din an san yana aiki komai tsadan shi a siya a gabiyan bukata shi zai fi. Amma akwai magunguna wanda yake in dai ainihin active ingredients din gundarin maganin da aka ce yana cikin roban aka dauka aka feshi da shi zai shawo kanshi. Sai dai in gona ta riga ta kamu da wannan shi tuta absolute din, to feshin da za ka yi ma sai ya ninka. Inda ana kana yin feshi bayan sati biyu ne, to dole manomi ya dawo ya riƙa yi duk sati. Kuma yana shi ma yin feshin duk sati yana da nashi illan, saboda in tumatir ya kusa isa ci bai kamata a yi mishi feshin maganin da zai shiga cikin jikin shi ba, sai ya kawo illa.
Daga ƙarshe wani kira za ka yi wa manoma musamman game da irin labaran da muke ba ma manoma ba jama'a muke samu ji cewa ko an ci wake ko an ci dai wani abu wanda ya haddasa mutuwa saboda magungunan kashe ƙwari, me ya kamata a yi?
Gaskiya abin da muke bukata shine faɗakarwa, wayar da kan manoma da kuma masu amfani da kayan gona ma kwata-kwata, kuma masu ajiyan wake su ji tsoron Allah. Ajiya akwai magungunan da yake a gona ya kamata a amfani da su. So saboda sun yi amfani da shi a gona sun ga aikin shi, in suka zo ajiya sai su ce bari su amfani da shi yanda ya musu aikin na a gona shi zai yi a wurin ajiya. To ana sa shi kuma yana daɗewa yana aiki, su kuma duk lokacin da suka tashi bukatan su sai su ɗauka su kai kasuwa, ba su damu da waye ya siya ba waye zai ci, sai a zo a samu irin waɗannan poisoning ɗin. Musamman wake da ake cewa an ci an mutu ma, nikan ba manoma shawara ko kuma masu zuwa kasuwanni su siya. Sai kaga ana duba wake, wasu an ga wake wanda ba huji ko guda ɗaya shi ake so a siya shi ne mai kyau. To abin da ya hana ƙwaro ya huda ko da huji ɗaya shi zai hana ka ci. Duk waken da aka sa mishi wannan mugun maganin wanda bai gama aiki ba, to za ka gan shi baya da huji ko guda ɗaya, ka kiyaye shi. Akwai magunguna wanda ko ba musamman ajiyan wake ba dole sai ka sa magani ba. Akwai wani buhu da hukumar IATA kungiyar masu bincike a kasashe masu zafi suka bullo da shi, wani mai kauri ne, buhun leda ne hawa-hawa wanda yake in ka sa shi a ciki in dai babu iska aka ɗaure buhun nan aka aje ko da wata shida zuwa shekara zai yi waken ka ba zai samu waɗannan ƙwarurrukan ba. Gara a yi amfani da shi a bisa aje a yi rikan amfani da magungunan da ban ma san kansu ba. Wasu maganin ma ajiya da suke amfani da shi wurin ajiya in ka duba ainihin kwalin ma ba za ka iya karanta meye aka rubuta ya za a aiki da shi ba, saboda da wani yare ne ma su ake. Saboda haka faɗakar da malaman gona aiki ya gamu, mu rika faɗakar da mutane, mu rika faɗakar da kuma masu zuwa siya waɗannan abubuwan, sannan su kuma masu ajiyan saboda su samu riba nan gaba. A ji tsoron Allah a daina amfani da irin waɗannan muggan magunguna, saboda ba a san wanda zai je ya ci. In mutum ya je ya samu lahani ko ba a mutu ba, ai dai akwai alhaki a kai. Gara amfani da wannan buhun wanda yake musamman shi an yi shi saboda ajiyan wake ne. ba lalle sai an yi amfani da magani ba.
Da fatan an sanya kunnuwan basira an saurari wannan hadakarwa, kuma kamar yadda masu iya magana ke cewa in kunne ya ji jiki ya tsira. Fatanmu dai Allah ya sa jama'a da ma manoma za su ƙara kula da maida hankali akan wannan matsala ta illar da magungunan kashe ƙwari ke ma dan Adam. Yanzu wannan hili na noma tushen arziki na miƙa godiya ta musamman ga Malam Abdulrahman dan Baba, jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarfi saboda lokacin da ya dauka da kuma damar da ya bamu muka tattauna da shi. Kuma a madadin shi da wadda ta hada mana sauti wato Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata.
Tuma da lagai da sarauniyar noma ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga ra'ayoyinku.
Farko ya fito ne daga Amadu Abacha Mati Nayobi, wanda ya ce a gaskiya hukuncin kisa da wata kotu ta tabbatar a kasar Masar kan tsohon shugaban kasar Muhammad Morsi bai dace ba, ya kamata a sake duba wannan hukunci saboda yayi tsauri da yawa, ko da yake mu mun san bita da kullun siyasa ne kawai ake yi masa. Gyara kayanka baya zama sauki mu raba. Mun fara da wannan karin magana ne saboda yadda muka ga mutane ke ajiye kayan masarufi don su kara masa farashi a watan Ramadan. To gaskiya haka bai dace ba, da fatan za a daina haka. Sako daga Ya'u Adamu Bulka cewa da Adam E Adam Gashuwa. Sai kuma sakon Malama Safara'u Zaman Almajira Mulfashi da Malama Maryam Zubairu Garaba Saka Zauri, wanda suka ce mu dage da yin addu'a a lokacin azumin watan Ramadan mai zuwa. Yin hakan shine zai kawo mana zaman lafiya dangane da yakin Boko Haram. Don haka muna addu'a Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya da Niger da ma sauran kasashen duniya alfarman wannan wata na azumi mai zuwa. Shi kuma Garba Sabiyo Lagashiwa cewa assalamu alaikum VOA Hausa, sanarwa da sabuwar gwamnatin Najeriya ta fitar na bawa marasa aikin yi naira 2,500 yayi daidai, da fatan hakan zai taimaka matasa musamman masu zaman kashe wando. Ya kamata kotuna ku duka yi hukunci akan gaskiya da adalci.
To ma da laga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Wata kotu a ƙasar Masar ta goyi bayan hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Morsi saboda fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. Tunda da farko dai dama an yanke mishi hukunci a watan da ya gabata tare da wasu mutane su 100. Ƙungiyar Al-Qaida ta faɗa yau Talata cewa an kashe Nasir Al-Wahaishi, mataimakin shugaban ƙungiyarsa da ke reshen Yemen, wani hari wato a wani hari na jirgin Amurka mara matuki da aka kai cikin makon da ya gabata. A wata sanarwa ta faifayen bidiyo, ƙungiyar ta faɗi cewa farmakin da aka kai a kudu maso gabashin birnin Muƙalla ya kashe Wahaishi. A cikin wani mataki na ba sabon ba na ƙarawa juna haɗin kai a fannin tsaro, rundunar sojan Pakistan ta ce dakaranta sun tsallaka kan iyaka yau Talata kuma sun yi tafiyar mita 600 zuwa cikin Afghanistan.
To ma da Allah gaishe ki. Masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu, sai kuma can baya Lisha da ikon Allah za mu sake dawa, inda yau dungurungun muke so mu ji yadda kuke kallon ayyukan kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuffukan yaƙi. Maudu'in shirin kenan na jin ra'ayoyinku bayan Lisha. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Leathers Gresham da kuma injiniya ta rika mata, anan ni sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku, sai can anjuma mu zama lafiya.